Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5. Sai radio amfani, sarauniya, fara'a, noma, download da kuma niya. Kana masu na'urar computer a duk lokacin da suke son kama tashar to sai su dangwale voahausa.com. Masauri assalamu alaikum yanzu din maladan Ibrahim Ayo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin sake jin ragaman shirin da wannan hantsi bayan labaran duniya za ku ji cewa ministan ma'adanai na jamhuriyar Niger ya zarci inda ake hakan ma'adanai a kasar kuma ya umurci a daina wannan aiki har sai wani lokaci nan gaba sai kuma tattaunawar da muka yi da Professor Usman Yusuf shugaban hukumar asusun kiwon lafiya ta Najeriya kana mu sake za komawa jamhuriyar Niger din domin jin irin gudunmuwar magunguna da hukumar UNICEF ta baiwa yan gudun hijira a jamhuriyar Niger sai labaran da suka dauke hankulan jaridun jamhuriyar Niger din har wa yau kana muna dauke da sakonnin da ku masu sauraro ku ka aika mana amma fa duk waɗannan sai kun cika kullu labaran duniya
Assalamu alaikum da fatan ana kan shan hanski lafiya ga labaran je litini shugaban Amurka Donald Trump ya yi kiran da a rika ƙara kuɗin da ake kasafta ma ɓangaren tsaro da dala biliyan 54 kowace shekara ya ce wannan ƙarin na kashi 10% zai zama babban al'amari kuma wani saƙo zuwa ga duniya na tabbatar mata da ƙarfin Amurka da ingancin tsaronta da kuma naciyarta da yake jawabi ga gwamnonin jihohin Amurka a fadar White House Shugaba Trump ya ce dole mu tabbatar cewa gwarazan sojojin mu maza da mata suna da kayan aikin da suke bukata don tsorata duk wani mai son janyo yaki kuma muddin aka bukace su su shiga yaki da sunan mu to abu guda kawai za su yi wato nasara Sabon shugaban kasar ya ce ya kamata Amurka a tabakin sa ta sake maimaita nasarorin da taitayi a yakoki yana mai nuni da yadda a lokacin da yake dan samari a shekarun da suka gabaci yakin duniya na biyu Amurkawa kan yi alfaharin cewa kasar bata taba shan kashi ba a yaki ya kara da cewa yanzu kam san ba mu cin yaki san ba mu yin nasara ya kamata mu ci gaba sannan kuma ya ci gaba da cewa kuma yanzu ba mu shiga yaki dan mu yi nasara san ba mu yaki dan yin nasara ya kamata mu shiga yaki dan mu yi nasara ko kuma ma kar mu shiga yakin sansam
sojojin Iraki da ke yaki da ISIS sun isa wata muhimmiyar gada a cikin birnin Mosul yayin da suka kara dannawa a himmar su da suke kara suka kara yi fara tun makon farko da ya gabata da na ya ganin sun fatattaki ISIS daga sashin yamma na birnin Jami'an sun ce da karun gwamnati na iko da wani sashi na sashin da ake kira gada ta hudu ko kuma gadar da take kuriya kudu a tsallaken kogin Tigris yakin da ake a Mosul yayi matukar lalatawa ko kuma rushe dukkanin gadojin kwata-kwata amma sake samar da mahada bisa kogin zai ba daman jigilan sojoji da kuma kayan aiki yayin da yakin na yammacin Mosul ke ƙara tsananta akwai damuwa kan makomar farar hula da ke wurin inji majalisar ɗinkin duniya majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa akwai matsalolin jin kai a yankin ta yadda jami'an ta ke fuskantar karancin abinci da man fetur da kuma magunguna da yawan farar hula sun gudune zuwa yammacin Mosul din bayan da aka tilasta musu barin gabashin birnin wanda sojojin Iraki suka kwato bayan fafatawa ta tsawon watanni uku da aka fara a watan Nuwamba
To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Chairman din kwamitin majalisar wakilan Amurka kan harkokin leken asiri na tsaron ƙasa ya ce shi fa bai ga wata shaida ba ta tuntuɓa marar dacewa tsakanin jami'an yakin neman zaben Trump da jami'an leken asirin Rasha kuma babu wani shiri na faɗaɗa binciken da ake gab da farawa. Ba za mu shiga aikin bitarar ƙulli ba. A cewar dan majalisar tarayya Devin Nunes game neman labarai a jiya Litini dan jam'iyyar Republican din shike jagorantar ɗaya daga cikin kwamitocin bincike uku da majalisar tarayyar Amurka ta kafa da zummar sanin ko akwai wata alaka tsakanin Trump da Rashawa to amma yayi watsi da kiran a faɗaɗa wannan binciken to sai dai kuma dan jam'iyyar Democrat mafi matsayi a wannan kwamitin dan majalisa Adam Schiff daga Bisani ya ce har yanzu ba a yanke shawara ba kan ko Hadaman Trump da jami'an Russia sun yi tuntubar juna yayin yakin neman zaben shugaban kasa na bara. Yan majalisa na dattawa da wakilai na nazarin sakamakon binciken hukumar leken asirin tsaron kasa kan ko Russia ta yi katsalandan a zaben shugaban kasa da zumar taimakama Trump ya yi galaba kan Hillary Clinton, tsohuwar sakatare harkokin wajen Amurka.
Shugaban Zimbabwe Robert Mugabe ya yi bikin zagayowar ranar haihuwarsa karo na 93 tare da kawar da wani tsammanin cewa zai yi murabus ko kuma ba zai sake tsayawa takara ba. Idan na ga cewa ba zan iya ci gaba ba, zan gaya ma jam'iyyata saboda a sauƙa mani, abinda ya gaya wa kafan yaɗa labaran gwamnati ta ZBC TV kenan. To amma yanzu ina ganin ba zan iya cewa haka ba. Yawancin mutane na ganin hakikanin gaskiya babu madadina. A gare su babu wani magajin da zai samu karbuwa, musamman karbuwa irin tawa. Kalami na ƙarshe na iya zama gaskiya, ganin cewa babu wani fitaccen jagoran yan adawa a Zimbabwe a halin yanzu. To amma shekarun shugaban na nuna cewa ko ba daɗe ko ba jima dole ne mutanen Zimbabwe su nemi wani sabon shugaban ƙasa. Kuma tuni ma fafatawar fara wato gadarsa ta zafafa a jam'iyyar tasu ta ZANU GF mai mulki. Akwai ɓangarori biyu da suka fito ɓaro-ɓaro suna gwagwarmaya kan mukamin na shugaban ƙasa, wato Generation 40 ko kuma G40 da kuma Tim Lacosta. Labaran duniya kenan, ka saurara daga nan sashen Hausa na Amurya Amurka. Bari mu fara da batun ziyarar da ministan ma'adinai na jamhuriyar Nijar ya kai a inda ake haƙo ma'adinai a yankin Agadez, kuma ya umarci a dakatar da wannan aiki. Ga Haruna Maman Bako da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Ministan da ke kula da haƙo ma'adinai ne na jamhuriyar Nijar, cewa da Malam Musa Baraje bisa umarnin shugaban ƙasar Alhaji Isuhu Muhammadu da shugaban gwamnati, cewa da Birji Rafini ke ziyara a cikin jihar Agadez ta jamhuriyar Nijar din, musamman inda ake haƙo zinari, wurin da ɗaruruwan matasa da suka hito daga sassa daban-daban na jamhuriyar ta Nijar da na ƙasashen ƙetare kamar irin su Najeriya, Mali, Chadi, Burkina Faso da ma sauransu suka cincirando domin tuno zinari a yankin Jado. Minista Musa Baraze ya je ne domin ya sanar da su da cewa kowa ya kamata ya koma wurin da ya fito, sai gwamnati ta kammala tsara yanda za a tuno zinari a wurin, inda Minista Musa Baraze ke cewa dukkan masu fada aji a wannan yankin ya kamata su san cewa dokar matakin rufe wurin tono zinari wanda zai soma da zaran wannan wata na Fabrairu ya shude, an yi sa ne domin amfanin ku. A cikin shekaru biyu zuwa uku, ƴaƴan kasashen waje ne ke wawashe zinariyar ta jamhuriyar Niger. Za mu rufe wannan wurin ne domin hana ƴaƴan kasashen waje shigowa wannan wurin tono zinari, kamar yadda ake hana ƴan Niger halartar wuraren haƙo zinari a ƙasashen da ba nasu ba. Za a rufe wannan wurin ne ba don a kuntata ma kowa ba ne, domin ƙasar nan mai cikakkiyar inci ce, tana iya yin abin da take ganin ya yi zama wajibi gare ta. Wannan kuma gwamnati na son ta tsara wannan aikin na tono zinari ne, haka zalika ma domin ganin sha'anin tsaro ya inganta a wannan wurin ne.
Souverainement, un, pour organiser et encadrer leur voyage, deux,
shi ko shugaban hukumar tabbatar da zaman lafiya ta jamhuriyar ta Niger gaban masu haƙo zinarin ya ce za a ɗaukar matakan rakiyar matasa a cikin da'irori guda hudu da wannan ginar zinariyar ya shafa, kuma a duk lokacin da aka ɗauki matakai irin haka an san cewa akwai matsaloli na tattalin arziki da suke haddasawa, ganin cewa gwamnati ta san da haka, don haka za ta kirkiro da ayyuka da za su mai gurbin rashin aikin yi ga matasan.
C'est pour cela qu'il y a un certain nombre de projets
qui vont venir remplacer très rapidement les activités en manque.
Gwamnatin da ta jamhuriyar Niger ne zai dauki nauyin mayar da matasan a garuruwansu, a cewar ministan Tono Ma'adanai Musa Baraze. Kamin ya ce a mafi yawanci ma bakin da ke cewa sun zo ne a wannan wuri na jihar Agadez na Plateau du Jado haƙo zinariya sukan shiga a wani lokacin a cikin ayyukan da ke cin karo da doka da mata da hankulan jama'a. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Aban gama da halati, kaga gan shi gidan wannan, kaga gan shi gidan wancan, yaje yayi masa ƙarya, mata ta ta aihu, koko ne aure, koko ne suna, daga bashi abun hannunka, in ka bashi abun hannunka, sai kaga gan shi wajen karta, ko kaga gan shi gidan mata, ko kaga gan shi gidan ta ta gofi mutumin banza wanda bai sana ako. Haba wofi mutumin banza. Taro jama'ar minni duman jama'ar ƙauye, ku tsina malalaci, ku zagi malalaci, ku kori malalaci, kofi mai mutuwar zuwa.
To, Haruna Mamman Bako, ka je da nisa domin za ka sake dawowa, amma kafin nan mu shakata da wannan. Gode Omar Sangare daga Mali. Kwanan baya, shugaban hukumar asusun kiwon lafiya na Najeriya, Profesa Usman Yusuf, ya kawo mana ziyara a nan sashen Hausa, kuma mun tattauna da shi akan batutuwa dama, ciki ko har da batun waɗanda suka yi rajista da wannan asusun, na cewa akan buƙace su da su ƙara wasu kuɗi a wasu ciwar wata. Na ce masa wai yaya abin yake ne.
Akwai abubuwa da dole muka koma asibitota muna gaya masu. Yawanci jama'a sai su je asibiti sai a ce a'a wannan sai ka ƙara biyan kuɗi, ka ƙara biyan kuɗi. Kuma ba gaskiya ba ne. wato wannan tsari da muka abin nan yana covering abubuwa da yawa cututtukan yau da kullum har da cancer da jama'a suke cewa wai ba ta ba mu biya
ba ku biya
ba gaskiya bane ana biya amma akwai in aka kai wani magunguna masu tsada na treating cancer kasan ko na America ni aiki na kenan likitan cancer ne shekara da shekaru ana America ko na America magunguna masu tsada na cancer din ba duka ake covering ba kuma ciwon koda in aka zo dialysis wannan hukuma tana covering mu mutane
tana ba da tallafi
dialysis guda 6 ni likita ne na san cewa guda 6 nan bai isa ba saboda haka yanzu tun sadda na shigo nan nake magana da gwamnati shugabannin mu a gwamnati cewa akwai jama'a wannan asusu be ba su amfana da shi kuma yadda kai kamata su amfana kudi ne kalilan saboda haka dole mu zauna mu yi tunani kaga wannan cancer da nake ga maka akwai zama a iya kashe kudi fiye da miliyan 16
to wannan ya kawo ni gaba tun samar da kayayyakin aiki ko kuma bukatu musamman shi wannan injin ko na'ura da ake amfani da shi wurin tsotsan fitsarin mutum mai fama da ciwon koda zaka tara akwai asibitocin da sun yi rajista da wannan hukuma amma ba su da ire-iren waɗannan abubuwan su kuma ya ake da su
yawa kaga ba duk wani asibiti yake da shi yake da waɗannan abubuwan ka kamar yadda kace dan in ka nuna kace mutane nawa suke da malaria yara mutane nawa ke da ciki mutane nawa ke da wannan cutar mutanen da ke cutar nan basu kai wayancan yawa ba amma suna da shi dole mu kula da su sai manyan asibitota tertiary centers kenan ba kowane karamin asibiti yake da wannan ba amma a tertiary centers manyan asibitota waɗanda ke da wannan abun ana biya ma jama'a su yi wannan dialysis din amma mun san cewa yawan da ake biya bai isa ba kawai guda 6 ake biya bai isa ba muna ta kokari yanzu ni kokarin da nake in ga cewa ya za a yi mu samu kuɗi mu biya ma mutane duk wanda za mu iya biya ba wai kawai masu kansa kawai ba ko masu ciwon koda ko masu ciwon zuciya a'a wanda bai da aiki mata masu ciki yara wanda ba su kai shekara 5 ba dattijai masu gudun hijira da kuma hadda fursunoni akwai aiki da yawa akwai jama'a da yawa akwai bukata da yawa amma abinda muke da shi bai da yawa
Ubangiji sarkin baiwa Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah Amin amin summa amin 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 summa amin ya Allah Ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa
To Professor Usman Yusuf kenan a tattaunawar da muka yi da shi sa'in da ya kawo mana ziyara a nan sashen Hausa. Yanzu kuma bari mu sake komawa Jamhuriyar Nijar inda aka baiwa ƴan gudun hijirar da Boko Haram ya raba da mahallan su gudunmuwar magunguna. Ga Haruna Mamu Bako bai je da nisa ba.
A wurin wani biki ne hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da kiwon lafiya OMS ta tallafa ma 'yan gudun hijira da ke cikin jihar Difar Jamhuriyar Nijar waɗanda yaƙi da Boko Haram ya raba da gidajensu har ma da garuruwansu da magunguna na miliyan 122 da jikka 965 na sefa. Kuma a cewar Asimane Fana wakilin hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da kiwon lafiya OMS a Jamhuriyar Nijar. Wannan tallafin yana zuwa wa kasar ta Jamhuriyar Nijar ne domin tunkar matsalolin da yaki ya haifar musamman a yankin Difa.
C'est donc pour accompagner le Niger à faire face à ses conséquences néfastes dans la région de Difa que l'OMS met aujourd'hui à la disposition du ministère de la Santé publique
Wannan taimakon kokari ne na agazama gwamnatin jamhuriyar Niger domin tunkar to annan tunda yaki ya haifar a cikin jihar Difa. Kuma akan haka ne hukumar Majalisar Dinkin Duniya mai kula da kiwon lafiya cewa da OMS ta tallafa da magunguna masu yawa da kayan asibiti da ke dauke da shedar yanda za a yi amfani da su. Haka ma hukumar ta Majalisar Dinkin Duniya OMS za ta taimaka domin kansu har inda kuke bukata ya kai mai girma ministan kiwon lafiya.
L'OMS appuiera leur acheminement jusqu'à Difa selon le plan de distribution dans la région coordonné avec vos services excellence.
A nasa bangaren ministan kiwon lafiya na jamhuriyar Niger Dr. Idi Kalla mai nasara yana cewa
par cet important appui l'OMS dote le ministère de la santé publique des médicaments et matériels permettant de renforcer son dispositif de réponse aux urgences sanitaires.
Ta hanyar wannan tallafin hukumar Majalisar Dinkin Duniya mai kula da kiwon lafiya OMS ta kawo nata kokari wajen kawo agaji na gaugawa ga marasa lafiya musamman a fannin jinkai. Kuma wannan tallafin ya tabbatar da kyakkyawar dangantaka tsakanin OMS da jamhuriyar Niger, abinda yasa nake isar safifiyar godiya ta ga General Director na hukumar ta Majalisar Dinkin Duniya mai kula da kiwon lafiya, haka zalika da wakilin ta a jamhuriyar Niger, tare da ba su tabbacin cewa za a yi amfani da wannan magunguna ta hanyar da ya kamata.
J'adresse à madame la directrice générale de l'OMS et du représentant résident nos vifs remerciements et je les assure que ces produits seront utilisés à bon escient.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
To a gaida Haruna Mamman Bako, yanzu kuma ga labaran da suka dauke hankulan jaridun jamhuriyar Niger tare da Sulaiman Barma.
Batun kudaden nan miliyan 200,000 na sefa da ake zargin wasu makardaban gwamnatin Niger da fitarwa a boye daga Faransa zuwa wani bankin daular Larabawa biyo bayan sayar da ton sama da 5,000 na uranium na ci gaba da daukar hankalin jaridun wannan kasa. Le Courrier, wacce ainihi ita ce ta zo da wannan labari, ta sake wallafa wata takardar da daraktan kamfanin Sofamin na wancan lokaci Hamma Hammadu ya rubuta wa shugabannin kamfanin Areva domin tabbatar da cinikayyar ton 5,500 na uranium. Abinda jaridar ta ce hujja ce kwakwara da ke nufin an yi sama da fadi da dala miliyan 319 da 825,000. Yayin da akan wannan batu jaridar Lebanon ta buga wasu takardun da ta ce na bogi ne da aka tsara takanas da zummar badda sau. Wato ana so a gwada alamar an sayar da karfin uranium na miliyan 200,000 na sefa, amma kuma a zahiri ba a sayar da koda gram ɗaya ba. Jaridar ta ce bayanan da ta samar game da wannan badakala na nunin kudaden fansa aka biya da waɗannan miliyan 200,000 na sefa, kamar yadda aka yi alkawali da mutanen da suka sace wasu Faransawa da ke yi wa kamfanin Areva aiki a dajin Arlit a shekarar 2011. A takaice, magana ce ta halatta kudaden haram, inji Levanaman. Ita kuwa Le Republicain ta mai da hankali akan labarin masu safarar jariran nan da aka ba da sanarwar sun fada hannun hukumomin Jos a farkon makon jiya. A bisa la'akari da cewa wannan al'amari ya faru ne a wani lokacin da ake jiran jin matsayin kotun ɗaukar ƙara ta birnin Yamai a shari'ar da take yi wa wasu 'yan Niger da ake zargi da safarar jarirai. Jaridar ta Le Republicain tambaya take, idan akwai alaka tsakanin mutanen da aka kama a Najeriya da waɗanda ake tuhuma da aikata wannan ɗanyen aiki a Niger. Idan muka leƙa La Voix du Peuple, jaridar ta yi dubi akan yadda wasu 'yan Niger ke ƙoƙarin juyar da manufa da amfanin shafukan sada zumunta daga hanyoyin sadarwa zuwa hanyoyin cin mutuncin juna, wai da sunan 'yancin faɗin albarkacin baki. Jaridar na cewa bai dace ba 'yan Niger su watsar da wasar tubastakar da ƙabilun ƙasar suka gada daga kakannin kakannu suna cin zarafin juna saboda wasu bambance-bambancen siyasa ko na aƙida. Sun manta cewa fitina ba ta da kyau, kuma an ce zaman lafiya ya fi zaman ɗan sarki, inji jaridar La Voix du Peuple. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Assalamu alaikum Barma, mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana dan Modi kai gan sulajin dadi daga Mandera shagar lokacin gamin Sokoto cikin Najeriya. Muna kira ga ƴan APC mai mulkin Najeriya da su koyi da ƴan APC na Sokoto ta Kudu bisa ga taron da suka yi na addu inda aka shugaban kasar Najeriya neman Allah shi kara bashi lafiya da kuma kiran da mai girman minista ta yi na dagewa sa ya mata makaranta Allah ya saka alheri.
Rifanu Sa'idu Gayyari a jihar Zamfaran Najeriya. Ina kira ga ƴan uwana al'ummar karamar hukumar mulkin Gumi da cewa don Allah duk wanda Allah ya kaddari yana ɗaya daga cikin mutanen da aka zaɓa domin karɓar bashi ko tallafi na noman shinkafa ta rani, to ya yi wa kansa ƙiyamar leli ya yi amfani da abubuwan da aka bashi domin samar da abin da ake so ya samar don ciyar da wannan jiha ta mu gaba.
Mai magana Musa Shehu Yunusari daga jihar Yobe tarayyar Najeriya. Ya kamata al'ummar jihar Yobe ku yi wa kanku alam nashara. Idan Ubangiji Allah ya kai mu shekara ta 2019 kar mu yi zaɓen tumin dare. Ya kamata ku yi abin da zai fitar da ku. Dan idan ka duba mun yi zaɓen tumin dare. Kuma duk yadda za ka yi ka so mai son ka.
Mai magana Alhaji Abdulmuni kake RDR Sanji a nan Kwanni. Jihohin Niger ba abin da za ku yi da gwamnati. Saboda ta riga ta ƙari da ku ba wata darajar da za ku nuna mana a kan tunda ku da kanku kuka ce suna hana ku koyi shari'a kenan. Tunda suka hana ku koyi shari'a kenan suna sa ku ku ɗaure mutum ku kasa saki ne. Tunda ku suna sa ku kenan sai kun nemi haƙƙinku kuma su hana haƙƙinku. Kuma wanga zan ce so nawa an ka yi shi ko ce a ɗebe mabazin rigar kariya ya kun ba hidda ba. Ba ku barkata komi ba shi da kanshi Hashimi Masaudu kun taɓa cewa shi dawo a ɗebe mai rigar kariya ya tsokane ku ba hidda ba. Ko yanzu na uku ɗin nan ba abin da za ku yi tunda ku dai zaman kanku justice take an san da nan Niger da harka ilimi da harka shari'a da harka likita muddin waɗanda mutane sun gaba da siyasa ta kusa cikin ƙasa tana taɓarɓarewa har dai ɓangaren shari'a su ɓangaren shari'a kun riga kun sai da darajar ko ga gwamnati.
To madalla shirinmu na ƙarshe shine labarai amma wannan karan a taƙaice.
To a takaice, fadar White House ta ci gaba da kare wani samaman yaƙi da ta'addanci da ta kai Yemen wanda ya yi sanadin mutuwar wani sojan ruwa na Gundumbala na SEAL bayan da mahaifin sojan ya yi matuƙar caccakar gwamnati game da wannan samaman. Mai magana da yawun fadar ta White House Sean Spicer ya ce samaman ya gudana cikin abin da ya kira nasara ta wajen taimakawa wajen takaita hare-hare na gaba. Ya ce bai iya ma misalta irin tashin hankalin da Bill Owen ya samu kansa ciki sanadiyar mutuwar ɗansa William Ryan Owen. Spicer ya ce Owen ya mutu a matsayin gwarzo kuma samaman da ya taka rawa ciki zai daɗa kare Amurka. Ya ce samaman ya kai ga abin da ya kira samun wasu muhimman bayanai da za su taimaka sosai wajen kare mu. Jiya Litini shugaban Amurka Donald Trump ya yi kiran da a riƙa ƙara kuɗin da ake kasafta ma ɓangaren tsaro da dala biliyan 54 kowace shekara. Ya ce wannan ƙarin na kashi 10 cikin 100 zai zama babban al'amari kuma zai aike da saƙo zuwa ga duniya na tabbatar mata da ƙarfin Amurka da ingancin tsaronta da kuma naciyarta.
To marilla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman shi Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatarwa da Salama Abu wanda ya bada umarni sai injiniyan mu wato Charles Hall ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa ku ne lafiya mu kuma kwana lafiya.